This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Baba Yakub Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Talata 30 ga watan Afrilu shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To hawa yau Talata ne, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya lashe takobin ci gaba da kai hare-hare a birnin Rafa da ke kudancin Gaza, ko da kuwa da yarjejeniya ko babu. Gwamnan yankin Odessa a kudancin kasar Ukraine ya ayyana yau Talata ranar makoki biyo bayan wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai da ya kashe mutane hudu, kane jikata wasu 20. Kana hukumomin Taliban a Afghanistan sun faɗa yau Talata cewa wani hari da aka kai a cikin dare a wani matsalolin masallaci 'yan Shi'a ya yi, wato da ke yammacin kasar, ya kashe mutane shida ya jikata wasu.
Kanun labaran kenan a cikin shirin namu na wannan lokacin. Za ku je da rikici tsakanin bangarorin Boko Haram ke kara tsananta a yankin tafkin Chadi.
Gaba mai tsanani tsakanin kungiyoyi biyu na ta'addanci, wato kungiyar ISWAP da JAS, ta inda har sukan yi amfani da makami tsakanin su, kuma hakan ya yi sanadiyar rasa mayaka masu yawa cikin su.
Haka zalika, muna tafi da tattaunawa da wani mai sharhi a kasar Niger dangane da kurafin da ɗiyar tsohon hambararren shugaban kasar ta Niger Muhammad Bazoum ta yi kan hana su ganawa da mahaifin nasu, da ma zargin wasu da ake yi na, wato zargin da ake yi na tsohon shugaban kasar, wato shugaba Muhammadu Yusufu, da hannu a cikin badakalar.
Wasiƙar da ita wannan ya ta tsohon shugaban ƙasa Bazoum da ta rubuta, tana ta kamar daɗewar da babansu ya yi tare da shi duka da sauransu, kamar suna ta zargin shi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Yusufu bisa kan wannan abin.
Sai a kasance da mu domin jin ƙarin bayani a kan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. Kamar kowane yammacin Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki tare da Muhammad Baballe, har ma da sakonnin masu sauraro. Amma duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran. A yau Talata ne, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya lashe takobin ci gaba da kai hare-hare a birnin Rafa da ke kudancin Gaza, ko da kuwa an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da kungiyar Hamas da batun sako mutane da ake garkuwa da su a birnin Gaza. Batun cewa za mu daina wannan yaƙi kafin a cimma wata manufa bai taso ba. Za mu shiga Rafa kuma za mu kakkaɓe mayakan Hamas daga ciki, ko da yarjejeniya ko babu. Za mu ci gaba da yin galaba a wannan yaƙi, in ji ofishin Netanyahu, yana ambato kalaman nasa yayin da yake ganawa da waɗanda aka yi garkuwa da iyalansu. Netanyahu ya ce ya dace sojojin Isra'ila su shiga Rafa su fatattaki Hamas baki ɗaya, kungiyar nan da ta kai hari a kan Isra'ila a cikin watan Oktoba da ta halaka mutane 1,200. Hamas ta kuma yi garkuwa da kimanin mutane 250 yayin wannan harin, kuma har yanzu tana rike da kimanin mutum 100 da ma wasu raguwar wasu 30 da ake ganin an kashe su ko kuma sun mutu a wannan ɓatakashi da aka kwashe watanni ana yi. Gwamnan yankin Odessa a kudancin ƙasar Ukraine ya ayyana yau Talata ranar makoki biyo bayan wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai a yankin, wanda ya kashe mutum hudu, kane jikata wasu 20. Gwamna Ole Kipar ya ce harin na Rasha ya afka wani bangare na birnin mafi shahara, inda mazauna wurin da masu yawon bude ido suke tattaki miƙe jiki da wasannin motsa jiki a wurin. A wani jawabi na faifan bidiyo da yammacin jiya Litinin, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya isar da ta'aziyyarsa ga iyalan waɗanda aka kashe, kana ya ce waɗanda suka jikata kuma suna karɓar magani. shi ma gwamnan yankin kake na kasar Ukraine ya faɗa yau Talata cewa wani harin da Rasha ta kai a babban birnin yankin ya kashe akalla mutum guda kane jika ta wasu da dama. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun faɗa yau Talata cewa wani harin da aka kai a cikin dare a wani masallaci na 'yan Shi'a a yankin yammacin ƙasar mai iyaka da ƙasar Iran ya kashe akalla mutane shida har da ƙaramin yaro. Kakakin ma'aikatan harkokin cikin gida ya ce wani ɗan bandiga da ba a san kowa ne ba shi ne kai samami a masallaci a gundumar Guzara da ke lardin Herat kane buɗe wuta kan masu ibada kafin ya tsire. Mutane shida sun riga mu gidan gaskiya kana mutum guda kuma ya jikata a cewar wani sako da Abdulmatin Qani ya kafe a dandalinsa na X. Sai dai nan da nan babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai wannan mummunan hari na harbin kan mai uwa da wabi, amma zato ya fada akan wata kungiyar IS na yankin wanda aka fi sani da IS Khorasan ko kuma Daesh.
An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma yanzu bari mu leƙa Abuja, babban birnin Najeriya, inda wakilinmu Hassan Maina Kaina ya shaida mana yadda rikici ke ƙara ƙazanta tsakanin ɓangarorin Boko Haram a yankin tafkin Chadi, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Rikicin dai wanda ya rincaɓe zuwa cikakken yaƙi tsakanin ɓangarori masu ikirarin jihadin na ISWAP da kuma Jama'atu Ahlus Sunna Lid-Da'wati wal Jihad ya yi sanadiyar rasa rayuka masu yawan gaske daga ɓangarorin biyu. Doki ba daɗin dai ya gudana a tsibirai da ke yankin tafkin Chadi, su mayakan Boko Haram da suka tattaru ta wajajen kukawa daga ɓangaren Najeriya, yayin da ɗaya ɓangaren kuma mayakan ISWAP suka ja daga wuraren Kirta Wulgo kusa da kan iyakar Najeriya da Kamaru, inda aka fafata sosai kuma ɓangarorin biyu duka sun karkashe junansu. Na tambayi kakakin rundunar ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadi, Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi, ko me suka sani akan wannan rikici na cikin gida tsakanin 'yan ta'addan?
Hakika akwai rikici da gaba mai tsanani tsakanin ƙungiyoyi biyu na ta'addanci, wato ƙungiyar ISWAP da JAS, ta inda har sukan yi amfani da makami tsakaninsu, kuma hakan ya yi sanadiyar rasa mayaka masu yawa cikinsu.
Laftanar Kanar Abdullahi ya kuma min ƙarin bayani dangane da yadda 'yan ta'addan ke miƙa wuya ga sojojin ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadi.
A tsakanin 17 zuwa 27 ga wannan wata na hudu, mun samu ƙarin mayakan Boko Haram guda shida waɗanda suka miƙa waya, kuma waɗannan mayaka sun fito ne daga ɓangare na ɗaya da ke Kamaru da kuma ɓangaren wannan runduna ta na uku da yake Najeriya. Idan muka ɗauki ɓangare na ɗaya da yake Kamaru, ranar 25 ga watan Afrilu na wannan shekara, mayakan Boko Haram guda biyu da Kaja Usman sun miƙa wuya ga jami'an rukuni na ɗaya na wannan rundunar a garin Balangua da ke arewa mai nisa na jamhuriyar Kamaru, wani gari da ake kira Darak, kudancin tafkin Chadi. Waɗannan mutane dai na sun fito ne daga ƙasar Chadi kuma suna zaune a tsibiran Kamiwari da Kuriya na nan tafkin Chadi. Sannan idan muka ɗauki ɓangare na uku na wannan runduna ta haɗin kan ƙasa da ƙasa, akwai wani matashi ɗan shekara 19 da ake kira Alhaji Ali, wanda ya miƙa wuya garin Baga. Sannan kuma a ranar 26 ga wannan watan an samu wani mutum ɗan shekara 38 da ake kira Muhammad Abdulrahman da matarsa Sadiya da 'ya'yansu guda biyu ɗan shekara 13 da ɗan jariri, shi ma sun miƙa wuya kuma sun miƙa gurneti guda ɗaya.
To ko menene dalilan da ke sanya 'yan ta'addan ke miƙa wuya?
Yawanci mun fahimci cewa suna miƙa wuya ne sakamakon faɗa da ke tsakanin su 'yan ISWAP da ɓangaren su Jama'atu Ahlus Sunna da suke wannan yanki na Chadi. Sannan kuma akwai aiki da muka gudanar wanda muka kira da Operation National Salam, shi ma dai yana ɗaya daga cikin dalilan da muka fahimci ya ƙarfafa gwiwan waɗannan mayaka domin Sumi Kauya.
Lieutenant Colonel Abubakar Abdullahi, kakakin rundunar kawance na kasashen yankin Tafkin Chadi. Dr. Abubakar MS, kwararre ne kan al'amuran yankin Tafkin Chadin.
Shi wannan yan ta'adda sun ga tafiyan nan da suke yi ba tafiya mai rai bane, babu haske a ciki. Kuma ai kaga sabon gwamnati da aka samu musamman a Burkina Faso da Mali, ta nan yan ta'addan ba sa samun irin kalan taimako da cooperation da suka saba samu, har da ma Niger. Yadda suke miƙa kai yana da kyau, suke saranda da kayan yakin su, duk da ni ban tsammani kayan yakin nasu gabaɗaya suke ba da wani sa'o, sai su ɓoye wasu ajeji, su riko wasu su zo su miƙa wa jami'an tsaro a cikin gari. Amma dai labari ne mai kyau.
Inda za a iya tunawa a baba nan dai sojojin ƙawance na ƙasashen yankin Tafkin Chadi na samun gagarumin nasara akan ƴan ta'adda a wannan yanki. Ko a makon da ya gabata, sai da jiragen yakin sojojin saman Najeriya da Nijar suka bi ƴan ta'addan a yankin Zarri da ke kimanin kilomita 28 daga gawashin Damasak a bangaren jihar Borno, inda suka yi masu ruwan wuta kuma suka karkashe da dama, bisa sa idan jirgin mayakan saman Nijar da ke tattaro bayanan sirri. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga yankin Tafkin Chadi.
An gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sake sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga baba da ci gaban labaran duniya.
Ƙungiyar 'yan bindigan Houthi ta Yamal sun harba makamai masu linzami guda uku kiran ballistic a kan jirgin ruwan dakon kaya mallakan ƙasar Girka da kuma yake ɗauke da tutar Malta a kan tekun Bahar Maliya, a cewar ma'aikatar sojin Amurka da kuma hukumomin tsaron teku a jiya Litinin. Rundunar Amurka a gabas ta tsakiya ta gano jirgin da suna MVP Clyde, tana kuma mai cewa babu wanda ya jikata a cikin jirgin. Hukumar harkokin kasuwanci ta ruwa ta Burtaniya ta ce wata fashewa da ta faru a kusa da jirgin ruwan wato ta yi ɓanna sosai, amma babu abin da ya faru da jirgin kuma yana kan hanyarsa zuwa inda ya nufa. Houthi tana kai hare-hare tun cikin wato watan Nuwamba a kan tekun Bahar Maliya da ma tekun Gulf Aden a matsayin abin da ta ce nuna goyon baya ne ga Falasɗinawa a Gaza game da yaki da suke yi tsakanin Isra'ila da Hamas.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ɗan tsakanin nan ne aka ji ɗaya daga cikin iyalan tsohon shugaban ƙasar Nijar da sojojin ƙasar suka hamɓarar da gwamnatinsa, wato Muhammad Bazoum, wato ɗiyarsa mai suna Hindatu ta fito da ƙorafin yadda mahukuntan ƙasar ke hana iyalansa ganawa da shi a inda yake tsare da ma sauran batutuwa. A kan haka ne kuma na nemi jin ta bakin wani mai sharhi a ƙasar ta Nijar, wato Dr. Wadana Fiyu, kan yadda yake kallon lamarin.
Lallai kan mun ga wasiƙa da diyal shi shugaban ƙasa wanda aka juya mulki cewa President Bazoum Mohamed so diyal shi Hindatu ta rubuta wasiƙa ta ce babanta kamar yanda likitan shi ya kamata ya rika zuwa ganin shi ba haka nan ba ne, kuma tana ma zargi sosai bisa cikin wasiƙan nan tata, kuma tana kira cewa hallo su ma iyalan nashi busu zuwa su ganshi. To a bisa kan wannan wasiƙar tata da ta yi, lalle kam ya dace ta yi wannan wasiƙa, amma abin da ya kamata kyanta a ce kamar lauyoyin shi su ya kamata su rubuta wannan abubuwa, kuma sai su je ga kotu sai su faɗa haka nan, kuma kotu sai ta saurare su sai a ga kamar ya ne ya kamata a yi. Abin da kare haƙƙin ɗan adam ya kamata haka nan ne, duk wanda aka kama ana zuwa ganin shi, an an je ganin shi tana yiwa akwai wasu maganunuwa wanda yake so, ko kuma akwai ma halmaci maka irin wanda yake so da sauransu kuma ya zanta da iyalin shi. Wannan harkar kare haƙin dan adam tare da wannan shi yasa kuke ganin duka waɗanda aka kama cikin prison da suke na ƙasa gaba daya, akwai inda ake zuwa ana doko takarda musamman iyalinsu da abokan arzikinsu suna zuwa suna ganinsu. Kenan irin wannan ya kamata a ce kamar iyalin shi na Côte d'Ivoire, ya kamata a ce suna zuwa suna ganin shi. Kamar dai yadda ta rubuta, in ba a ba su incin zuwa ganin shi, ya kamata a ba su incin yadda za su riga ganin shi.
To anan menene ra'ayinka kan game da ci gaba ma da tsare shi da ake har ya zuwa wannan tsawon lokaci, ganin cewa ba a kai shi kotu an tuhume shi da yin wani laifi ko wani abu makamancin haka ba, kamar yadda kai magana ta abin da ya shafi yancin dan adam, kana ganin ci gaba da tsare shin ba a taba hakkin shi na dan adam ba kenan?
To yanzu kamar shi tsaron da ake mishi, in kuka diba kamar yau da na diba na gani, akwai lauyoyin shi wa'anda suka kai kara suka ce ya kamata a saurare shi kafin ma 10 ga wata wannan mizawa. Kun san 10 ga wata mizawa ita babba hukuma wadda soza suka sami kula da shari'a wadda ake cewa kurdita, ita ce za ta saurari kamar tube mai riga ko kuwa a ba a tube mai ba riga don a saurare shi a ji laifin da ake korafi ake zargin shi da shi. To yanzu lauyoyin shi sun ce ya kamata a kawo shi ma yayi magana kamar yadda lauyoyin shi suka ce kafin ma wannan ranar ta yi ta 10 ga watan Mayu, in Allah ya gwada mana.
Kuma kana ganin hakan na da alaka da zarge-zargen da ake cewa na hannun tsohon shugaba Muhammadu Yusufu a cikin wannan badakala?
To shi kin san komi zargi ne ake a cikin kasa, musamman in kuka diba wasikal da ita wannan ya ta tsohon shugaban kasa Bazoum da ta rubuta tana ta kamar dadewar da babansu yayi tare da shi duka da sauransu, kamar suna ta zargin shi tsohon shugaban kasa Muhammadu Yusufu bisa kan wannan abun. To shi zargi kin san sai a biya hutu dindindin, kamar a radda za a saurare shi tana yiwa a ran nan zai ba da cewa ga abubuwan da suka nuna cewa tsohon shugaban kasa yana da hannu a ciki ko baya da hannu.
To madalla Dr. Wadana Fiyu kenan a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho. Masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi na ci gaba. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa.
Karmu wanda baya shine ta da mu, sanda ne na arzikinmu shine uwa.
Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawa da Sanata mai wakiltar Adamawa ta tsakiya a Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Aminu Iya Abbas, kan ambaliyar ruwa da tallafawa manoma a jihar Adamawa. A cikin shirin na wannan makon za mu dora inda muka tsaya.
To amma ai kana da wakilai ko?
To ai su ne wakilan nan ne ma ake samun matsalan. Wakilan ne na ake samun matsalan. Ba ko ina ka samu wakilai na gari ba. Sai ka samu tun ka ci arabawa mu, sai ka tadda mutum ya koma gidansu ya rufe sunan yayan gidansu gaba daya.
To yanzu ina mafita tuku.
To mafita in ba dai manoman tsakani da Allah za a yi su yi grouping, kungiyoyi su yi grouping su da wanda suka yi da su zaɓe da suka yi da ba. A rika ba su wannan kayayyakin ba. Ni ban tsammani wani abu za mu samu mafita mai sauki ba. Abin da za mu kira shi ne manoma su yi kamar cooperative grouping, kuma su zaɓi shugaban da suke da su. Ba wai shugaban da yake da dama ko access na samu ɗan siyasa ko abin, a'a. Shugaba da suka yadda da shi wannan in aka bayar zai kawo. Ba wanda za a bawa ba, na baka dai misali a ƙauyena. Wannan shugabansu ne. Amma shi kadai abin da ya ruta, in aka bada wannan mashina da zai samu kusan mashin tara ko goma. Shi kadai.
Amma wannan zargi kake ko kuwa?
Ba zargi nake ba. Ai yanzu za ka yi rufaɗa kamun. Ni ban na je ba. Rufaɗa kamun aka ce min ga abin da aka yi. Kuma aka raba fili ko ya gani. Wa'annan mutanen da ba zo ba, canza suna aka ba wanda suke noma, ainihin manoma da aka sani. In fa kungiyoyin manoma ainihin wanda suke noma ma ba a basu ba su ciki.
To yanzu gashi damuna ta fara sauka ta bana, kowane irin shiri kuka yi domin faɗakar da al'umma wajen lalle-lalle su ringa bin kiran da hukumomi suke musu na su kula da lokacin da ake ruwa ko za a yi ambaliya su ringa daukan shawarwari. Ban san ko akwai wani shiri da kuka yi sabo wanda ya sha bamban da na baya ba.
To ban san dai nema wanda ke emergency management da suke da kuma kamar jiya ta ko abin da ke ASEMA su wato ita ma na emergency na jiya.
Wato hukumar ba da agajin gaggawa
na jiha da na tarayya na san suna faɗakarwa mutane cewa za a yi wannan, sannan suna gaya mutane a kula lokacin da ake zuwa gona, sannan idan aka fara ruwa kar mutane su gaggawan barin gonakinsu ce bari su koma gida, saboda ba san me ya faru ba, san ruwan da adadin ruwan da aka yi ba a baya ba, kan ka zo ka tarar mutane da yawa a yi asarar rayuka da sauransu. To sannan na biyu akwai kaman gefe na kokari zan samu su wato kaman boat kaman kule-kule masu na injin wannan din ba mutane a taimaka da shi ko da ruwan ya zo a dan samu a dan haida shi. Mafi yawa suna amfani da kule-kule da hannu wanda idan aka je ko mai tuki ya gaji ko rabu sai ga kawai kule-kule ta kife ta abun nan an samu asarar rayuka. To akwai inda ake wani asarar mutane ni daga ofis ina banan Allah ya dan siya musu wannan kule-kulen kai an taimaka musu shi su manoma wannan yanki da suke da ruwa. Amma wanda ba za ruwa muna roko a shuki da wuri inda su jiyoyi aka ce damuna za ta kare da wuri a samu a shuki da wuri kuma a shuka abin da yake amfani da wuri. Misalin da muke yara mu sarkin mu wato Lamido Adamawa na da yakan iya zuwa rangadi yana giya mutane a shuka abin da yake nuna da wuri. Misali shi masara, gyada da akwai dawa da ake kira jigari san ko ka san shi ba?
Wato yar wuri kenan.
Yawwa. So ga mutane ake yi da wuri a shuka wannan saboda a samu da wuri ya yi da wuri kafin ma ruwan ko ya yanke da wuri ko kuma zo ya barra already an samu an yi wannan an girbe kuma kowa ya saba ya fara amfani da shi.
To amma ko akwai wani shiri na samar da malaman gona tunda kai magana a baya cewa kukan ba su shawarar irin da ya kamata su shuka musamman ka ba da misali kamar irin da aka inganta na masara da wake. Na san hukumar kula da inganta tsirrai ta Najeriya ta inganta sabon irin masara da ake kira Taylor Maize, akwai na wake shi ma da ta fitar. Ko akwai wani tsari na samar da malaman gona da za su ringa bin waɗannan gundumomi suna zama da manoman suna wayan musu da kai?
A baya ni kaina ina wannan. Ni kaina a baya ina haɗawa a lokacin da nake majalisa ina haɗawa mutane ina kaiwa ana musu training. Gunduma ana zuwa training na mutane ga yadda ake noma ga ma yadda ake amfani da taki zamani taki na ruwa da ake na yanzu ana zuwa ana musu training. Kuma manoman mu musamman na Adamawa mafi yawa sun san yadda ake amfani da abu saboda an koya musu da yawa, sun san yadda za su amfani da sabbin iri nan da ake wanda aka inganta, sun san yadda za su amfani da taki da kuma magani feshi da ake mafi yawa yanzu magani feshi ake amfani da shi da takin ruwa. Taki zamani bai cika zuwa Adamawa ba in ba dai yanzu da aka bari ba don an hana zuwa saboda maganar security a jiharmu ba a barin ajiyar taki su NPK ko urea ba a bari ya shiga saboda wannan yan ta'addar sauransu. So amma ina ga yanzu an dan bari yana shiga kuma ka san wancan taki already an ga san yadda ake amfani da shi mutane mu san yadda amfani da shi. So wanda ba san yadda ake amfani da shi ne na ruwa da na feshi da ake yi kuma mun yi wa mutane training da yawa an yi training kuma wannan hukumar North East ta training mutane da yawa. A yankin mu yadda za a amfani da wannan, so ina ga wannan ba shi da matsala sai dai kawai yadda mutane su amfani da lokacin da su amfani da wannan kayayyakin wasu ba su so amfani da shi sai su ce ba su amfani da iri daga ingantawa saboda ko an canza wani abu a ciki ko an yi wani abu a ciki, sannan wasu ce maka ba su shuki da wuri ba sai damuna ta tsaya sosai, wasu ce maka a in suka yi shuki da wuri shukin zai mutu in babu ruwa. So muna kira mutane a yi saboda damuna yanzu ta ran bayan wata uku wata huɗu ruwan zai yanke. So ayi da wuri ayi shuki amince kuma amma in aka kuma damuna in aka hadari kuma kar a riga zuwa gora a dan hakuri sai ruwa ya wuce sannan aje gora.
Manoma sukan koka wasu lokuta idan sun yi noman ba sa samu su siyar da kayayyakin nasu da irin ya zama an siye shi da daraja sosai. Ko akwai wani tsari a gwamnatance na taimaka musu wajen ganin sun sai da kayayyakin su da daraja?
Ai yanzu ba kai da ba su da daraja. Yanzu manomi na magana sai da wanda suke saurin sayarwa. Kuma mu a jiyarmu mun yi magana mun ce a daina sai da kayan gona a gona. Abin da ke faruwa shi ne mutane masu sayan kayan abinci suna zuwa gonaki su sai kayan su.
To amma wasu ba su da wuraren ajiya?
Akwai ba maganar ajiya ba ne ba. Maganar bukata ne. Ba maganar inda za a ajiye kayan ba ne ba.
magana bayan sun gama noman kasan wani bai da inda zai in ya girbe kayayyakin bai da inda zai je ya ajiye wani sayan kuma suna faɗa cewa idan sun bar kayayyakin akan samu wasu su je su yi musu barna
to ai ba bari ba gona za a ke bari ba mu Adamu dama mu in ka gawa girbewa dawa gida ake da shi kuma ba wanda zai ci maka baya da inda zai ajiye kayan shi inda manomi ne inda noma yake da gaske ci baya da inda zai dawo shi ajiye gida babu amma mutane akwai mutane bata gani suke zuwa gonaki suke sayan kaya wannan mu ta magana mun sha faɗa sannan manoman su suke saidawa a gona suna sai da shi farashi mai rahusa in aka dawo bayan wata ɗaya wata biyu kuɗi zai tashi kuɗi zai tashi ba su kayan da su da shi muna kullum muna roƙo cewa kar su saida kayan su a gona su dawo da shi gari kafin su da shi sai da shi a gona sai da shi a farashi da wancan suke so ba farashi da ke so ba kuma da zaran an fara girbi fi za ka cewa mutane suna zuwa gonaki gonaki suna yawo da kilo ana yawo ana sayan shinkafa musamman shinkafa alaba haka ake zuwa ana sayan shinkafa a gonaki ake sayarwa shinkafan ko ba ta ma gama bushewa ba haka ake sayarwa to shi yasa muke kira manoma kar ku saida abinci ku a gona ku bari ku tattara kayan ku ku girbe ku dawo da shi gida wanda ke so sai ya same ku a gida ko kuma ku kai kasuwa da kanku ku samu farashi da kuke so.
Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin sanata mai kulta Adama ta tsakiya a majalisar dattawan Najeriya sanata Aminu Iya Abbas sai kuma Jule Ladies Creation da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kuma da la'an gaida Muhammad Hafiz Baballe masu haro yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana. Sakon mu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindu Ungo Karofin Madaki a jihar Bauchi, Najeriya. Inda kace salam VOA Hausa tabbas kashe wani jigon kungiyar IS da sojojin Mali suka yi wanda ƙasar Amurka ke neman ruwa a Jallu abin farin ciki ne matuƙa. Kace ya Allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasashen mu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. To amin summa amin. Sako na gaba na haka ne Babangida Abubu Bajewa da ke ƙaramar hukumar ta kai a jihar Kano Najeriya. Kace salam VOA Hausa abinda yake damun al'ummar Fajewa a ƙaramar hukumar ta kai shine matsalar titunan mota da ya tashi daga ta kai zuwa Huciyawa jan gargari Sabon Gari. Ya shigo ta Fajewa ya fita zuwa Gurjiya kunar hatsari. Kace ya kamata 'yan majalisar mu na jiha da ma na tarayya da kuma kwamishinan mu Hamza Safiyanu Kachako da su kawo mana dauki akan wannan tituna da suke dagula mana da safi musamman ma a lokacin damuna. To Allah ya sa sun ji kuma za su dauki matakan da suka dace. Sai sakon da ya fito daga Shehu Adamu Rajau inda kace shin wai anya shugabannin mu suna tana cewa akwai ranar da za a tsayu a gaban Allah a bada bayani dalla dalla ko kuwa ba sa irin waɗannan tunani da fatan Allah ya shirye mu baki ɗaya. To madalla wasu daga cikin sakonnin ku kenan da kuka aiko mana ta kafar sadarwa. Yanzu kuma mun zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a taƙaice.
A yau Talata ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya lashe takobin ci gaba da kai farmaki a Rafa da ke kudancin Gaza, ko da kuwa an cin mai yarjejeniyar tsagaita wuta da kungiyar Hamas da batun sako mutane da ake rike da su a Gaza din. Batun cewa za mu daina wannan yaƙi kafin a cimma wata manufa bai taso ba. Za mu shiga Rafa kuma za mu kakkaɓe mayakan Hamas daga ciki ko da yarjejeniya ko babu. Sai mun yi galaba a kansu, in ji ofishin Netanyahu yana ambato kalaman nasa yayin da yake ganawa da iyalan waɗanda aka yi garkuwa da su. Gwamnan yankin Odessa a kudancin ƙasar Ukraine ya ayyana yau Talata ranar makoki biyo bayan wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai wanda ya kashe mutane hudu kane jikata wasu 20. Gwamna Ole Kipar ya ce harin da Rasha ta kai ya afka wani bangare na birnin mai wanda ya fi shahara, inda mazauna wurin da masu yawon bude ido suke tattakin miƙe jiki da kuma wasannin motsa jiki a wurin. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun faɗa a yau Talata cewa wani hari da aka kai a cikin dare a wani masallaci 'yan Shi'a a yankin yammacin ƙasar mai iyaka da Iran ya kashe akalla mutane shida har da ƙaramin yaro. kakakin ma'aikatan harkokin cikin gida ya ce wani dan bandiga da ba a san kowane ne ba shine ya kai samami a masallacin da ke gundumar guzara a lardin Hirasat kana ya bude wuta akan masu ibadan kafin ya tsire. Kungiyar 'yan bandigan Huti ta Yamal sun harba makamai masu linzami kira ballistic akan jiragen ruwa a wato mallakan kasar Girka.
To masu sauraro baki daya da haka ne za mu nade tabarmar shirin namu na yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi za ku ji mu da wani sabon shiri wato daidai karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu kuwa madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin ya karanto labaran duniya da Julie Ladens Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif, ke muku sallama daga nan Washington DC, sai an jima ku.